Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace. Tun farkon wannan watan ne muka fara waiwaye akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da shirin ya maida hankali akan su cikin wannan shekarar ne ban kwana. Kuma a yau za mu yi dauraya ta ƙarshe. Idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 23 ga watan Maris, akalar shirin ta karkata kan dalilan da ke haddasa wa mata yawan kisan abokan zamansu a wannan zamani, kuma mun karbi bakuncin barista Hassana Mai Rizatila da barista Sa'idu Sa'ad wacce ta fara da bayyana ra'ayinta game da wannan mawdu'in.
Tarbiyya ta bar gidajenmu, addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamun a kai da doka ne iyaye suke, yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan rakance, kan uwa ba ta ciki, uba ba ya ci, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renar yara
wanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ƙwayoyi. Wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa, a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba, duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba, wato ita al'ummar mata lalace ne gabaki ɗaya. Wacce ta kashe kishiyarta, ta kashe ɗan kishiyarta, ba zan ce wannan gender issue ba ne, kuma sai mun kalle shi al'ummance za mu iya gyarawa. Ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni a kan yadda take kaddamar da dokoki. Akan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ce ba in Najeriya ba, kika dauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci, sai ki dauka kasar ba a crime. Amma babban matsalar mu, mun rasa abinda ake cewa structure, the institutions.
Kina nufin tsarin gudanarwa?
Wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita. Wannan misali ne. Ko kuma yanzu kamar a ce an yi rafin yarinya, kin ce za a bata counseling. Babu counselors din, babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa. Kin ga doka ta zama banza kenan.
To barista, menene ra'ayinki? Mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu, amma su suke tauye yancin yan uwansu mata. Kina da kishiya, ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa, amma sai aka wayi gari sabagen kishi da mugun hali, muka shiga kashe juna. Ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su. Shi yasa aka fadi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai tafi halak, wanda ta kudunta za ta yi shedanci sai tafi Iblis. Akwai kes inda muka taba samun shi a Bauchi, inda kishiya ta daidai bata aihu ba, sai miji ya auro wata, sai tana nakuda, yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata, sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikin ta, sai matan ta mutu da yaron hannun, sai ya makale da kan yaro haka haka daddatsai hannayen duka biyu, aka hada shi da gawa. Aure ba dole bane, a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool,
wato hul'i.
In kin san ba zaki zauna ba an bai miki dadi ba, akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba, ki kara gaba. Menene na kisa? Kuma wani abun da na lura da shi shine, in kai mara galihu ne to kai na shari'a zai fada kanka, amma masan da su ne shari'a bai taba fada kansu. Ya kamata ne a dauki babban mataki bisa ga mutane, musamman masu aikata irin wannan abu, ai musu hukunci. Kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death, wato shari'an kisa kisa ne. Sannan kuma a penal code ma akwai provisions.
Sannan a ranar 27 ga watan Afrilun bana, mun karbi bakuncin Jummai Madaki da mai aikin sa kai a jihar Plateau, Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu, mai baiwa ma'aurata shawara da Jamila Nasidi Siraju, wata wacce ta taba fuskantar cin zarafi, inda Jummai ta fara da yin bayanin irin cin zarafin da Mercy, wata baiwar Allah da
mijinta ya halaka ta,
ta fuskanta.
Da na samu kaina ina tada murya game da haƙƙin mata, in kuma bar lambar talhona, haka ne na sami labarin Mercy. Sai na kama hanya zuwa asibiti, amma kamun kai asibitin ta mutu. Nan da nan na kira Fida, wato kungiyar matan loyoyi, da kuma na watch kungiyar matan jaridu, da wasu kungiyar masu zaman kansu da sauran yan jaridun. Da isowa gidan na sami mamar mijin Mercy da sauran yan uwa, da na yi tambaya me ya faru, suka ce su dai ba su sani ba, sun dai ji ihu da dare amma kuma ba su fito ba. Da na tambaye su dalilin rashin fitowansu, ba su bani ansa ba, amma kuma da suka fita suka shiga ɗakin ta, suka same ta da hanjinta a hannu, kuma talhonta mai gidan ya gudu da shi. Sai na nufi gidan iyayen Mercy, a nan na ji kan labarin. Ashe cikin shekaru 9 na aurenta tana samun damuwan duka ba kaɗan ba. Muka sake tambaya, ashe ma iyayen mijin ba su faɗa wa police ba. So Fida ne da na watch da sauran kungiyoyi suka kai reportu wajen police.
Malama Ummul Khair,
zan so in ji ra'ayinki game da matsalar cin zarafin mata musamman a gidajen aure.
Wannan magana ta cin zarafi ta mata ana ta yin ta amma har yanzu Allah bai sa an samu maslaha ta ba. Abu na farko da nake so mu fahimta shine aure abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan Adam. To amma duk muhimmancin shi bai yi a rayuwar dan Adam din ba. Ma'ana ita mace ba za ta iya zaman auren ba ma har sai idan tana rayu. So kin ga ya kamata mata su fahimci cewa duk yadda suke so su yi tattalin auren su za su iya tattalin shi ne idan suna da rai. Daga lokacin da kike zaune da mutumin da fushin shi yakan kai shi ya iya aikatan abin da yake sa shi fita a hankali, to ki san cewa cin zarafi zai iya shigowa. Abu na biyu kuma idan dai har ya kai matakin da miji zai iya miki wulakanci da tozarci har ya kai ga zagi, to ki san cewa abu na gaba kadan da zai tafi shine duka. Shi kuma duka abin da yake janyowa mafi hatsari shine yana kaiwa ga matakin rasa rayuwar daya ko duka biyu.
Malama Jamila, me zaki durawa kan bayananta kasancewar kin dandana wannan abu da muke tattaunawa akai?
Zarafi from now experience din kamar makamai da shi ya zama normal a ce zarafin ɗaya mace ko an fara cin zarafin ki kika fara magana a ce kin kika koma ki koma gida ki haƙuri, to zaman da dadi ba dadi baka isa kai magana ba, kullun ɗaya mace ita take dauka shi namiji ana nuna mishi ko me yayi daidai ne. Kamar ni da aka fara mahaifiyarsa na fara gayawa ta hana ni in fada a gida, akai na biyu nace a'a in namijin ba zai zauna ya tambaye ka ya gida me kuke bukata ya ake ciki me kuke so ya za a yi, to wannan red flag ne, signs of abuse ne, maganan ya zama dole sai kai in baka yi ba to ba za a yi maka ba, abuse ne a sa maka wa'ansu irin dokoki kana zauna a cikin gida ko iyayenka ma an hana ka ga su kawai dai kai focus in kuke zaman aure nake.
To a ranar 21 ga watan Satumban wannan shekarar mai ban kwana ne shirin ya karkata kan wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta Najeriya na tallafawa mata domin ceto su daga kangin talauci, wato Nigerian Women Project. Wata mata wacce take zaune a garin Agayi, Aisha Tulare Abubakar, wacce ta ci gajiyar shirin
da miji na ya rasu da ci da sha wani lokaci dai da abu makarantar yara ya zama wahala, sai na gan watan da take sakanga sai na ce to dan Allah kuwa za ta koya min, tunda ta san labari sai ta fara koyar min, nayi kaman wata 5 zuwa 6 tunda ban da kayan aiki na kaina sai na fara yi, sai ta matar na ta ce min to akwai inda ake bada aya na mashin, to lokacin nayi hula san kai kauyuka a sayar, daga nan sai muka yi labari shirin gan da muke yi, sai na shiga kowane mako muna zama so daya sai a ce mu sa kudin da ya hauce mana, sai na ranta kudi daga akwati 18,000 dan an ce mana za mu iya ranta so uku fa, sai na je na siya second hand machine, wannan machine da ya fara samu matsala sai ga grant ya shigo 60,000, yara suka ce kudin makarantar daga nan machine din nan ne zan samu kudin makarantar ku, sai na sayi machine, dama kuma na fara zuwa makarantu na ce ina yin saka ga makaranta masu saka sauran kudin, sai na je na sayo zare.
Wani kokari kike yi dan ganin cewa ki koyar da wasu irin sana'a?
Na shiga makaranta na ce a kawo mun yara zan koyar da su, to kowani sati ana turo mun yara so biyu cikin mako daya.
Shi ma hakikin kamba Musa Suleiman Ija, magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zazu Suleja, ya bayyana nasarar da shirin ya haifar.
Akwai dan uwa ya zo mana da wannan program, ya mana bayanai gai da program ya fusa, kuma suna neman mata mu suka karɓe shi hannu biyu don kun san mata mu su amfana mu ma za mu amfana, aka ta bi word to word ne mana fi su wasu wurare. Abin farko da muka samu shine gudumawa da word bank ta ba kowace mace kuɗi aka ba su sun ci ba da sana'ansu sun taimaka mana da mata mu zasu zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo
kada mata ba guri ne da mutane suke zuwa da mun kawo su
kore
ko su irin da take ko ta ake yawan kawo maka da yayi al'amarin su ne ke da aka samu wannan cin
ai da ma rashin yake kawowa mai gida bai kawo abinci ba, ba abu da za a ci ba a tafi ne, yara an kore su a makaranta mata suna rai barzanci da su sun saba abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida, yaro na zuwa ya ga ma mamansa an ce ba ga kudin makaranta ba ko fice ko na uwa ta dauki kudi ta bayar kafin ya gida ya dawo, su ce ba kamana ba.
Mai sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon yamace a wannan shekara ta 2022. Amma zuwa makon gobe, idan Allah ya yi mana aran rai, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, duk waɗanda aka ji muryoyinsu a yau, da ma waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar shirin a wannan shekarar ta 2022, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.